الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائل الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سأل بركة بركة مدعجة حلرة وانا مجلسي جمت كرات أكل التاف من بلوغ المرامي من أدلة الأحكام التاف واللفر الشيخ العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله كرات جمت قبات روا أتكين وانا مصلاتي لكي أثبت القوير وقت anan cikin garin Azare karamar hukumar Katagu jihar Bauchi Najeriya. Yau muna almuru na 25 ga watan Safar hijira 1447 wanda kuma ya dace da 19 ga watan Safar miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin Kitabul Hududi wato littafin da ke magana akan haddoji. Mun shiga babin ta'ziri wato babi da yake karantar da mu hukunce-hukuncen ta'ziri da kuma hukuncin mai kai farmaki ba tare da hakki ba. Ƙarƙashin wannan babi na ta'ziri mun tsaya akan hadisin nana Aisha radiyallahu anha annabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala aqilu dawil hay'ati asaratihim illa al-hududa. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kau da kai wa manyan mutane daga tuntuɓansu in ban da haji. Mun yi sharhin wannan hadisi daidai gwargwado hadisin da ya karantar da mu cewa mutane masu daraja a gari ko daraja ta mulki ko daraja ta ilimi ko daraja ta wani makami daga cikin makamai suka samu wata alfarma a cikin jama'a suna da mutunci, dan adam baka raba shi da tuntube, dan adam baka raba shi da kuskure. Ubangiji ta'ala yana cewa walladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Duk da mutum ya kai da imani da kokari, indai ba annabi ne cikin annabawan Allah ko manzo cikin manzannin Allah ba, to sai ka same shi da tuntube. Amma idan fiskar mutum ta riga ta yi daraja a cikin al'umma, to idan an tashi masa horo ko hukunci, to a yi masa irin na daraja irin tata. A yi masa irin na daraja irin tata. Idan an san babban mutum a gari ya yi wani laifi, to ba a ɗauke shi a je a horar da shi irin horon da za a yi wa kowane irin gama gari ba. Ba za a titsiya shi irin titsiyen da za a yi wa kowace irin fuska a gari ba. A ba da umarni a kansa irin umarnin da za a ba wa kowa a gari ba. Idan an yi haka, to al'umma za ta rasa masu kima a cikinta. Da kuskure zai iya faɗa a kan kowa ko da gangan ko da zamewar sawu ko da zamewar ƙafa. Wannan hadithi Imamu Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i da kuma Al-Baihaqi cikin As-Sunan Al-Kubra. Hadisin da ke biye da shi an samo shi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala ma kuntu li uqima ala ahadin haddan fa yamuta fa ajida fi nafsi illa sharib al-khamri fa innahu law mata wadaituhu. Akhrajahu al-Bukhari. Hadisi ya zo daga Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Qala yace ma kuntu li uqima ala ahadin haddan fa yamuta fa ajida fi nafsi. Ba zai yiwu na tsayarwa wani haddi, ba zai yiwu na tsaidawa wani hukunci na haddi fa yamuta kuma har ya mutu dalilin wannan haddi fa ajida fi nafsi na ji wani zafi ko raɗaɗi a raina ba illa sharib al-khamri in ban da mashayin giya fa innahu law mata wadaituhu. Wanda ya sha giya kan idan na masa hukunci kuma ya mutu zan biya diyarsa. Ja Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. wannan hadisi ne mauqufi ala Ali. Malam yace Bukhari ya rawaito shi, Muslim ma ya rawaito shi, in kana lafazin da bambanci kadan. Dan haka ba Bukhari ya takaita da rawaito hadisin kadai ba, sai dai hadisi ne mauqufi ala Ali, amma hadisi ne ingantacce. Kasancewar hadisi mauqufi baya hana ingancinsa. Ali ibn Abi Talib ya tabbata cewa ya faɗi wannan maganar cewa ba zan taɓa tsayi da haddi ko haddin zina ko haddin sata, ai wa mutum bulala 100 ana cikin bulalar ya mutu, ko bayan an gama bulalar sai ya gamu da wata jinya sanadin bulalar, a kai shi asibiti kwana 1 kwana 3 ya mutu sanadin haka, ko a yanke masa hannu, a bi dukkan matakan da za a bi don kiyayewa kuma an bi, amma abu ya zo da tsotsai, jini ya ɗauke shi, ko wata jinya ta shiga ta kansa, ko wata jinya ta shiga ta wata cuta wata ta yi naso a cikin jikinsa, ya zama dalilin ajalinsa. Ba wani haddi da zan tsayarwa mutum, in dai haddi sanadin wannan haddi ya faɗi ya mutu na ji damuwa. Ba wani damuwa. Me yasa? Saboda haddi ne daga haddodin Allah, an tsayar masa hukunci ne da hukuncin Allah, kuma ya yi sanadin mutuwarsa, wannan babu yadda ka iya. Sai ce amma wanda ya sha giya, shi kam wajen bulalan nan 40 ko 80 bisa yadda muka karanta, sai kuma tsautsayi ya sa ya mutu, to wannan ka yace zai dame ni kuma zan biya diyarsa. To wannan mas'ala malam ya kawo wannan hadisi, me yake nufi da wannan hadisi anan? Wata mas'ala ce da idan ba ku manta ba a karatun da muka yi dangane da hukuncin wanda ya sha giya, shin hukuncin da za a tsaida masa haddi ne ko ta'ziri? Wannan sabanin tsayayye ne tsakanin malamai yana nan. To hukuncin mai shan giya haddi ne ko ta'ziri? Lura da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bulala 40 yake masa. Sahabbai ba su samu wani dalili da yake nuna 40 din nan iyaka ce ba. Wannan yasa Sayyidina Umar ya ƙara suka zama 80 saboda ƙarin gurɓacewa na wancan lokacin. Wanda yake ƙara nuna wa jumhurin malamai cewa kenan ba haddi ba ne ba. Da haddi ne ba a yi wa haddin Allah jara, ba a ƙari. Sannan lura da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya sa a zamaninsa, idan ya sa a yi hukuncin haddi wanda ya sha giya, yakan sa a yi masa haddin wani lokacin da bulala, wani lokacin da takalma, wani lokacin da tsummar riga, kowa da irin gudunmawa da yake bayarwa, har da hannu. Wanda inda a ce haddi ne da an tsayar da wani tsari na daban na zartar da hukunci, a wancan lokacin muka kawo waɗannan dalilan na waɗanda suke ganin cewa ba haddi ba ne wato hukuncin mai shan giya, ta'ziri ne. Idan kuwa ta'ziri ne, to abin da yake ƙara nuna ta'ziri ne shi ne wannan hadisin da malam ya kawo a nan, cewa kenan Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana tare da masu fahimtar cewa hukuncin mai shan giya ta'ziri ne ba haddi ba ne. Domin ga shi yanzu ya ce idan haddi ne ya kai ga mutum ya mutu zai damu, amma idan hukuncin shan giya ne ya kai ga mutum ya mutu, idan haddi ne ya kai ga mutum ya mutu ba zai damu ba, amma idan hukuncin shan giya ne aka yi wa mutum bulala sai kai sanadin mutuwarsa zai damu har ma zai biya diyarsa. Kenan ya bambanta hukuncin shan giya da haddi, ya ɗauki hukuncin dina misali ƙazafi sata a matsayin haddi, amma bai ɗauki hukuncin shan giya a matsayin haddi ba, ya ɗauke shi ta'ziri. Shi yasa ya bambanta su, shi yasa ya bambanta su. A ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce wannan hadisin yana nuna cewa uqubar da ake wa mai shan giya ba haddi ba ce ba, sannan kuma jamhurin malamai sun yi la'akari da wannan hadisin da ire-irensa a kan cewa dukkan wanda ya lalata abu da haƙƙi to ba zai biya ba. Anna talifa bi haqqin la damana alayhi, wanda ya lalata abu da haƙƙi to ba biya a kansa. kamar wanda yayi bulalar haddi sai ta kai ga lalacewar wata gaba ko ta kai ga mutuwa ko ya yanke hannun farao da hakki sai ya kai ga mutuwarsa to tunda da hakki aka aiwatar da wannan to babu biya babu biya shi yasa malaman fiqhu suke da ka'ida suna cewa ma tarattaba alal ma'zuni fa huwa ghayr madmun ma tarattaba alal ma'zuni fa huwa ghayr madmun duk abinda ya biyo bayan izini to babu biya shi yasa da mai ajiya da mai aro da mai haya da mai aikin sana'a waɗannan asali babu biya a kansu sai dai idan gangancinsu ya bayyana in gangancinsu ya bayyana ta hanyar aiwatar da abin da dama wannan kayan auren ba zai dauka ba ko aiwatar da abin da dama wannan kayan hayar ba zai dauka ba ko aiwatar da abin da dama wannan kayan ajiyar bai kamata a haka da shi ba ko kuma sakacinsu ya bayyana sakaci ya bayyana ta hanyar da za a ga gazawar mai ajiya wajen ajiye abu yadda ya kamata a ce ya ajiye shi gazawar wanda aka bashi aro wajen tattalin abin da aka bashi aro irin tattalin da ya dace da shi to idan wannan ya bayyana ganganci ko gazawa to takan sa amini wanda yake da siffa ta amana ya biya amma in ba haka ba asali wanda aka aminta da shi ba mai biya bane kamar abokin musharaka ta kasuwa kuna kasuwanci da mutum mudaraba kuna mudarabar ku da mutum na kasuwanci kuna da wata sharika a tsakaninku kuna kasuwanci kuma sai tsautsayi ya shigo ciki to baka cewa lallai lallai sai ya biya ka sai dai in gangancinsa ko sakacinsa ya bayyana saboda amini wani lokacin zaka ga mutum ya bada ko mota a masa haya ko ya bada shago a rike masa ko ya bada dukiya a je a yi saya a kasuwa a sayar a juya ta idan an samu tsautsayi irin wanda baya wuce ranarsa irin wanda ka iya samun kowa sai ya rufe ido sai ya kasa ganin cewa tsautsayi ne sai ya kasa ganin cewa kaddara ce ba tare da wata hujja ta gangancin mai abokin hulɗar tasa ba ko hujja ta sakacin abokin hulɗar tasa ba sai ya ɗauki magana sai ya kawo ƴan sanda ana zuwa gabansu to an kawo musu magana ta zama tuhuma kuma don haka sai a yi mata statement sai a ɗauke ta sai a kai ta kotu da sunan tuhuma sai a kira ta zamba cikin aminci da cutarwa da kaza da kaza da kaza da kaza shikenan sai amince da babin cewa amana ce ta hada su wasu abubuwa ne da yana da kyau a rika la'akari da su a babi na amana dukkan wanda ya yi amfani da abin da aka ba shi izinin ya yi amfani da shi ko ya yi tasarrufi da abin da aka ba shi izinin ya tasarrufi da shi ko ya shiga wurin da aka ba shi izinin ya shiga ko ya taba abin da aka ba shi izinin ya taba sai wannan mu'amalar sai ta haifar da lalacewa ko batan abin da aka ba shi izini a kansa to asali ba mai biya ba ne sai dai kamar da na ambata ganganci ko sakaci sun bayyana shine ma tarattaba alal ma'zuni fa huwa ghayr madmun duk abin da ya biyo bayan izini to babu hakkin biya wannan ka'ida sai ta fiqh to gini akan wannan ka'idar ta iya cewa ta samo asali daga irin wannan abin da aka samu daga sayyidina Ali cewa me cewa ba wani wanda zan tsaida masa haddi kuma sanadin tsaida haddin ya mutu har na damu saboda na tsaida haddi ne bisa izini na tsaida haddi ne bisa hukuncin Allah kuma matukar wajen tsaida haddi an kiyaye dukkan abin da ya kamata a kiyaye shi ma tsaida haddin idan ganganci wajen tsayarwa ya bayyana bulala 100 za a yi ana yi da bulala yace a yi da ice ganganci ya bayyana ba ko yanke hannun barawo
ga hanyar da ake bi a yanke, kuma mun karanta da ku har ma akan kone wajen domin a rufe jijiyoyin jini, sai kawai aka kare shi babu wata kula ba komai, kuma aka bar shi haka yadda ya fadin nan jini yana bulbula, sai ku bar shi matsi a cikin barawo gaba ya sake, sai ya mutu a haka. Aka ganganci ya shigo cikin abu, aka ko haddin ne idan ganganci ya shigo ciki to hukunci zai canza, amma in dai an bi ka'idar tsayar da haddin, an kiyaye dukkan matakan kiyayewa, kuma sai barna ta biyo baya, ta adiya biyo baya, to ba abun biya bane. Kamar a asibiti ne nan, mara lafiya an yi duk abin da ya kamata, an yi allurai, an sa ruwa, an yi ƙarin jini, an kiyaye dukkan abin da ya kamata a kiyaye, an hana shi cin kaza, an hana shi shan kaza, an hana shi kaza, amma tare da haka ciwo sai gab 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 sai ƙaruwa. Sai aka zo aka gano ruwan da aka ɗaura masa ma ya ƙarata da ciwo, kuma bincike ya nuna cewa wannan ruwan da aka ɗaura shi ya dace a ɗaura a daidai wannan lokacin, ba ganganci ba sakaci. Salat magana ta ƙare, kwana ya ƙare, ya rasu, shi kenan. Wanda ya wannan aikin ya san aikinsa, ƙwararre ne da certificate ɗinsa, an yarda da shi aikin da ya yi abin da ya kamata ya yi kenan, ba kuskure, ba mantuwa, ba sakaci, ba ganganci, shi kenan kwana ya ƙare. Amma man taqabbaba wa lam yu'raf minhu tibbun fa huwa dhamin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi karambanin bada magani kuma ba a san shi da bada magani ba, bai ci karatu ba, da aka yi bincike ma aka ce makaranta koransa aka yi, ai certificate ɗinsa na bogi, ya je ya bude shago a gidansa yana yi mutane magani, ya manna certificate na bogi. Tazo bincike ya nuna cewa bai gama makarantar ba koransa. Kaga wannan idan aka mutu zai biya, idan kafa ta ruɓe zai biya. Da haka dukkan wanda yake bai cancanta ba a mahanga ta shari'a, ba shi da latisin ya yi kuma sai ya yi kuma aka samu ɓarna, zai biya. To kenan ita wannan ƙa'idar ƙa'ida ce da take buƙatar tafsili, ƙa'ida ce wacce take buƙatar fashin baƙi, laisa ala itlaqiha, ba haka take a sake ba. Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ɗauki wannan matafiya ta cewa idan a haddi aka mutu babu damuwa, ba zai ji damuwa ba, saboda a ilimin da yake da shi babu haƙƙi a kansa, haƙƙi bai hau kansa ba. To amma dangane da wanda ya sha giya, shi kuma hukuncinsa idan ya kai ga mutuwa ya ce to wannan kam zai biya diyyarsa. Jumhurin malamai sun tafi akan saɓanin wannan hadisi. Jumhurin malamai suna ganin cewa ko da ta'ziri ne, ko mun ɗauki cewa hadda hukuncin wanda ya sha giya ta'ziri ne, ko mun ɗauke shi a matsayin ta'ziri, to jumhurin malamai suna ganin cewa shi kansa ta'ziri ma babu biya. Idan sanadin ta'ziri an samu kuskure, alƙali ya ce a mar bulala goma, ko ya ce a je a rufe shi na sati ɗaya, an je an rufe shi, ciwonsa ya tashi na asma, ko ciwonsa ya tashi na sukari, ko wani makamancin haka, yake nan ya yi sanadin mutuwarsa. To a babi na ta'ziri a wajen jumhurin malamai, ai shi ma ta'ziri ma'zunun fihi, shi ma an ba da izini. Kamar yadda shari'a ta ba da izinin tsayar da haddi, haka shari'a ta ba da izini a ta'ziri. Ta'ziri ma ba saɓanin shari'a ba ne, shi ma izini ne irin yadda haddi yake izini. Abin da yake bambanta su shine shari'a bata iyakance horon da za a yi ba, amma yadda haddi yake shari'a haka ta'ziri yake shari'a. Me yake bambanta su shine shi ta'ziri ba a iyakance ukuba ba, shine abin da ya bambanta su. Mun karanta bambancen ukuba a ta'ziri da haddi a karatunmu na wancan satin, amma mafi girman bambanci shine me, shine shi ta'ziri ba a yi masa iyaka ba, shi kuma haddi an masa iyaka. Amma sun haɗu ta fiskar kowanne da izinin shari'a ne. kowanne da izini, to tunda kuwa da izinin shari'a ne, to shi ma ta'ziri zance mai inganci. Dukkan wanda wajen ta'ziri, alƙali ko shugaba wajen ta'ziri kuma ya yana da damar yin wannan ta'ziri, yana da lasisin yin wannan ta'ziri, kuma sai yayi wannan ta'ziri, kuma sai yazo da tsotsayi aka rasa gaba ko aka gamu da jinya ko ya zama mutuwa, shi ma ba zai biya ba. To yanzu ya rage Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da ya tafi akan wannan fahimtar, me ya matsayin matsayarsa, shi ya tafi akan cewa in dai ta'ziri ne zai biya, zai ji damuwa a ransa, amma in haji ne ba zai biya ba, babu damuwa a ransa. Jumhurin malamai da suka tafi akan cewa shi ma ta'ziri babu biya, suka ce wannan Sayyidina Ali yayi ne a matsaya irin tasa ta ihtiyati. Akwai abin da ake cewa ihtiyati, ma'ana tunda akwai sabanin fahimta tun lokacin sahabbai dangane da matsayin hukuncin wanda ya sha giya haddi ne ko ta'ziri. Don haka sai yake ganin abin da ya fi dacewa, idan a hukuncin shan giya ya kai ga an samu salwantar rai, to shi kam ya fi samun nutsuwa da ya biya, ya fi samun nutsuwa da ya biya. In yayi wucewa hukuncin mai shan giya istihadi ne na alƙali, ba yankewa bane na shari'a, to an biya barna. Idan kuma hukuncin mai shan giya hukunci ne na shari'a, yankewa ne na shari'a, to biya dai ba zai zama asara ba. Wannan shi ake cewa ihtiyati. Don haka da yawa daga cikin malamai suka bar fahimtar Sayyidina Ali a matsayin ijtihadi ne nasa. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi. Hadisi na gaba daga Abdullah ibn Khabbab radiyallahu anhu qala sami'tu abi yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu taqulu fitanu fa kun fiha abdallahi al-maqtula wa la taqul al-qatila. أخرجه ابن أبي حيثمة وخيثمة والدار قطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد ابن عرفطة. وأن حديثي أنسى نشدك عبد الله ابن الخباب ابن الأرج فأبنسى الخباب ابن الأرج ينادك تكم من ينسى حبي نعى النبي صلى الله عليه وسلم وديسى محلتا يكن بدر. Abdullahi dan gidan Khabbab yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa taqulu fitanu za ai fitintunu, wato za ai wani lokaci da fitina za ta yawa. Fa kun fiha Abdullahi al-maqtul, kai Abdullahi a cikin waɗannan fitintunu ka zama Abdullahi da za a kashe. Wala takunil qatila, kar ka zama Abdullahi mai kashewa. Ibn Abi Khaythama ya fidda wannan hadithi da Dar Qutni. Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da irinsa daga Khalid ibn Urfuta, shi kuma lafazinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ya Khalid innaha satakunu ba'di ahdathun wa fitanun wa ikhtilafun, yace da shi ya Khalid bayana za a yi waɗansu rigingimu da fitintunu da saɓani. Fa in istata'ta an takuna Abdullahi al-maqtul lil qatil, in dai za ka iya to ka zama Abdullahi, ka zama bawan Allah da za a kashe, ba bawan Allah mai kashewa ba. Me yasa malaika wannan hadisin ana? In ba ku manta ba a farkon babi malam cewa yayi babin ta'ziri da kuma hukuncin mai farmaki. Haka malam ya gama magana akan ta'ziri, ya shiga magana akan hukuncin mai kawowa farmaki. In ba ku banta ba, akwai hadisi na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cikin sahihu Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taqumu sa'atu hatta yakthura al-harj, qila wa ma al-harj ya rasul Allah, qala al-qatl al-qatl. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai zubda jini ya yawaita. Eh harju ya yawaita. Sahabbai suka ce ya makin Allah menene al-harju? Yace shine al-qatl, kisa. Kisa zai yawaita kafin nan ka tashi al-qiyama. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wani lokaci da mai kashewa zai kashe bai san me yasa ya kashe ba, wanda za a kashe sai dai ya ji an kashe shi bai san me ya kashe shi ba. Mai tambaya yaushe ne wannan zamanin, ban yi tsammanin akwai mai cewa sai zai yaushe za mu ga wannan zamanin ba. Allah ya kiyaye. Don haka idan wannan al'amari ya faru, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da Abdullahi ibn Khabbab, yace da Khalid ibn Urfufa, kowannen su Annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallama yace idan ka samu kanka a wannan lokaci, to yi kokari ka tsame hannunka, ka tsame hannunka, kar ka dan mai kashewa gwammaka dan wanda za a kashe, ka cire hannunka daga cikin. Jama'a an gane wanda wannan lokacin faruwar haka ya faru tun lokacin da akwai da dama daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun daga rigimar kashe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu aka samu matsaloli na zubda jini. Sayyidina Ali yayi khalifancin sa a cikin yanayi mai wahalar sha'ani, kuma har Allah madaukakin sarki yasa ya gama khalifancin sa aka kashe shi, shi ma kashe shin aka yi a cikin wannan fitinaci. A lokacin da aka samu rashin fahimta tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya ƙara yarda a gare su, suka yi rigimar da ta faru tsakaninsu. Daga cikin sahabbai akwai sahabban da suka ɗauki wannan wasiyyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsame hannayensu, irin Abdullahi ɗan Umar, irin Abubakar, irin Sa'ad ibn Abi Waqqas, irin su Abu Musa al-Ash'ari, sun tsame hannayensu daga wannan fitina, suka kiyadda su shiga, suka koma gida. A wancan lokacin ma sahabbai sun yi saɓani, wai shin idan ina tsoron sa hannuna a wannan fitinar, na zauna a cikin gidana ne na ci abin da na tattala abin da ya samu, ko ku na bar gari? Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a yi fitinciru, ka zama wanda za a kashe in ta kama, amma kar ka zama wanda za ka kashe. Wannan dalilin ya sa wasu daga cikin sahabbai suka tsame hannayensu. Ya zo cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace satakunu fitanu alqa'idu fiha khairun min almashi والماشي فيها القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائي سيتي من تشرف لها تستشرف له هو تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. النبي صلى الله عليه وسلم يتي ذا أي وسط تنتنو وديكي زوني a lokacin waɗannan fitintunu, to ya fi alheri sama da wanda ya tashi ya tsaya. Wanda yake tsaye ya fi alheri sama da wanda ya yi tafiya a cikin fitina. Wanda yake tafiya ya fi alheri sama da wanda ya gudu a cikin fitina. Wato gwargwadon gudumawarka, gwargwadon sharrinka a cikin wannan fitina. Yace kuma dukkan wanda ya hawar mata, to za ta rutsa da shi. Yace dukkan wanda ya san wata mafaka ko wurin buya, to yayi maza ya faki. Ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga irin waɗannan fitintunu, ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ka zama mai daukan makami, kar ka zama cikin waɗanda suke daukan makami, suke barazana. In ka ji labarin an fara, kar ka je wajen, kar ka bada gudunmawa kowace iri. Da zaran wannan tafiya ta san gudumawa daga wajenka duk ƙarancin gudumawa, to kai ma ka taimaka a sharri. Da haka gwargwadon sharrinka, gwargwadon gudumawarka. shi wannan bawan Allah da ya kawo mana wannan hadisi Abdullah ibn Khabbab wanda wasu malamai suka ce yana da sufuba wasu kuma suka ce a yana da ruqya babu sabani cewa an haife shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya rasu yana yaro wasu suka ce ya samu makami na sahabi wasu suka ce ya dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai samu makamin sahabi ba amma babansa Khabbab ibn al-Arad sahabi ne ko ya girma har lokacin khalifancin sayyidina Ali mai ya faru da shi kun sani na gaya muku lokacin khalifancin sayyidina Ali an yi shi a cikin mawuyacin yanayi khawarijawa sun riga da sun dagula ƙasa sun dagula al'amura suna da fahimta ta zubda jini ba tare da hakki ba wa in kana su a tawilinsu da hakki suke zubarwa yanzu lokacin rigimar Boko Haram ina haka suke ganin cewa duk abin da suke yi wa Allah suke yi suna ganin musulunci suke wa aiki suna ganin addinin Allah suke kabbara ma suke in za su to haka ne wanda ya samu mummunar fahimta ta zubda jini kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta jan kunne akan daga makami akan musulmi yayi ta jan kunne akan saboda yafi kowanne hatsari ƴan uwanmu ne masu harshe irin namu masu launi irin namu waɗanda muke da dangantaka da su da lokacin rigimar Maiduguri ƴaƴa ne da jikoki da aka san gidajensu kai har rigimar yanzu to waɗancan jihohin irin su Katsina irin su Zamfara irin Sokoto irin su Waye waɗanda ake ɗauki ba daɗin da su sanannu ne ana cin kasuwa da su innahum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina launin fata ɗaya harshe ɗaya ana mukotaka ana zamantakewa tare amma sun balle sun ɗauki wata fahimta wata matsaya da suke ganin cewa ita ce daidai to wannan yafi yakin musulunci da kafirci hatsari idan ya faru yafi yakin musulunci da kafirci hatsari don haka wannan rigimar ita ce ta kunno kai wanda suka kashe sayyidina Uthman musulmai ne masu da'awar musulunci ne har ma bayan sun rutsa shi a gidansa sun hana shi fitowa su suke limancin masallacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suke limancin masallacin su suke hudubar juma'a kuma sun yi tawaye suna ganin cewa akan daidai su kuma aka ringa tabiya a rigingine a wannan lokacin to ana cikin wannan tsama shi wannan marawaitin hadisi Khabbab ibn al-Arad in mun ce masa tabi'i babban tabi'i in mun ce masa sahabi wasu malamai sun ce sahabi ne su waɗannan ƴan bindiga daɗi sun fita daga Basara sun nufi Kufa shi kuma sai gashi da matarsa da cikinta akan hanya sai suka tsare shi waye kai yace ni ne Abdullahi dan gidan Khabbab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yawa muna neman irin ku dama kana da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za a samu sai ga bari ya musu wa'azi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini Abdullahi za a yi fitintunu nan gaba idan wannan fitina ta riske ka to yi kokari ka zama Abdullahi da za a kashe ba Abdullahi da za ka kashe ba na ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kana da tabbacin ka ji manzon Allah ya faɗi haka yace ina da yaqini da tabbacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka suka ce to ku kama shi aka kama shi aka je bakin wani rafi aka kwantar da shi aka yanka shi tilas matar kuma aka kwantar da ita aka furde cikinta ciki ne dama da ita aka furde ta cikin aka kashe ta aka kashe ɗan aka ƙara gaba musulmi mai da'awar musulunci idan ya balle da da'awar fitina fitinarsa ta fata yaƙin musulunci da kafirci hakan nan mutum ya samu gurɓatacciyar fahimta ta addini barnarsa ta fita motocin sojoji, ta fita bindigogi, barnarsa ta fi a jefa kura a cikin garken tumaki kuma mayin waciyar kura. Barnar wanda zai samu gurɓatacciyar fahimta a addini. Kusa karantar da mutane sahihiyar fahimta da ingantaccen addini wajibi ne akan masana. Barin al'ummar musulmi suna rayuwa babu ilimi yana da mummunan haɗari. Haka suka yi wannan bawan Allah. Kuma kaga tunda su suka yi ta'addancin su suka nakalto hadisin. Kaga hadisin ya fito. Sanadinsa aka kashe shi. Gashi yanzu an kashe shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka zama wanda za a kashe. Kar ka zama kai ne mai kashewa. Wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ku tsame hannayenku daga cikin fitina. Wani cikin magabata an masa tambaya, me za ka ce dangane da rigima da rikici da aka yi tsakanin Aliyu da Muawiya, waye mai gaskiya waye marar gaskiya? Yace ina ruwana. Yace Allah madaukakin sarki ya tsame hannuna, dan me ba zan tsame harshena ba? To haka ne duk fitina zamanka lafiya, yaya za kai ka kauce mata ka tsame hannunka? Amma an fahimta. Allahumma illa idan gaskiya ta bayyana, idan gaskiya ta bayyana aka riga aka fahimci cewa waɗannan fitinannu ne, fitinarsu ta bayyana, rashin gaskiyarsu ya bayyana, kuma sannan ana da ikon a ɗauki mataki a kansu don a murƙushe su, to wannan kuma Allah maɗaukakin sarki cewa yake wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitina innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Allah madaukakin sarki yace idan al'ummar musulmi Allah ya jarrabe su da rabewa biyu suka kamma yaƙi da faɗa tsakaninsu, to ku da bakwa cikin yaƙin ki ƙoƙarin sasanta tsakaninsu, ku daidaita su. Sai ce fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra, amma idan ɗaya sai ta waye akan ɗaya. Yanzu gaskiya ta bayyana kenan. In har an gane bugha, wato an gane 'yan tawaye akan kuma waɗanda suke ahlul haqqi, wanda suke kan gaskiya, to Allah yake fa qatilul lati tabghi, to ku taru ku yaki waccar ta'adda hatta tafi'a ila amrillah, har sai sun tuba sun dawo kan al'amarin Allah. Kaga kenan ba wai kenan musulunci ya bari, duk sanda wasu suka balle suka koma gefe suka ja daga suna barna suna kashe mutane suna cin zarafin iyalan bayin Allah suna salwantar da dukiyar bayin Allah suna barazana da tsoratarwa a kan titi da sauransu, ba shi yake nuna cewa in sun ɗauki wannan matsaya a zuba musu ido su yi ta abu da sauka dama ba? Matuƙar ya bayyana cewa ba su akan gaskiya, kuma sannan akwai ƙarfin da za a murƙushe su, to wajibi ne a murƙushe su. Allah ta'ala ya ce fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi, kuma duk wanda ya mutu a cikin wannan yanayi aka kashe shi, ma'ana duk wanda ya mutu a wannan bangare na ta'addanci ko dan wuta ne. Cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yace da ma'aikin Allah, ya ma'aikin Allah, me za ka ce da mutumin da ya zo ya same ni yace sai na ba shi dukiyata, ya zan yi da shi? Manzon sallallahu alaihi wasallama yace kar ka ba shi. Sai yace to idan ya far mani fa, in ya far mani ya auka mani akan dukiyata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka afka masa. Sai ya ce idan ya kashe ni fa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai shahada. Yace idan ni nayi nasara wajen kare kaina na kashe shi fa, yace dan wuta. Ba magana cewa shi kafiri ne kafin ya zama dan wuta, kawai dan wuta ne da ta'addancinsa. ko me da awar musulunci ne in ya tabbata shi dan ta'adda ne kuma aka yanke masa hukunci ko kuma wajen fada da dauka da bada kariya aka kashe shi dan wuta ne kuma an gane amma wannan na farko ya bayyana cewa baya kan gaskiya na biyu kuma ya zama akwai ƙarfin shauka da za a yi muƙawamarsa saboda idan ba ka da ƙarfin da za ka yi muƙawama to barna za a ƙara barna za a ƙara ba ka da ƙarfin da za ka yi faɗa kuma ka je ka shiga cikinsa to barna za a ƙara Allah ya kiyaye حديث يذكرك سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رواه الاربعه وصححه الترمذي وانا حديث يذكرك سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi دون ماله kafin dukiyarsa fa huwa shahidun to yayi shahada arba'a suka rawaito yana nufin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sune arba'a Tirmidhi a cikin su ya inganta hadisi amma wannan lafazin na Ibn Majah ne amma sauran sun zo da shi da lafazi cikakke domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hudayl al-Safi man kutila duna malihi fa huwa shahidu wanda aka kashe shi gabanin dukiyarsa yayi shahada wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidu wanda aka kashe shi gabanin addininsa yayi shahada wa man kutila duna damihi fa huwa shahidu wanda aka kashe shi gabanin jininsa yayi shahada wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahidu wanda kuma aka kashe shi gabanin iyalansa ko iyalinsa yayi shahada kenan da dukiya da addini da jini da iyali waɗannan suna da haƙƙin ka ba su kariya idan za a zalunce ka akan su kuma akan kowanne aka kashe ka bisa zalunci to kai shahada wannan hadisin yana nuna cewa wato nau'i ne na mutuwar zuciya mutum yana gani a ci zarafin dukiyarsa ko yana gani a ci zarafin addininsa ko yana gani a zubda jininsa ko yana gani a ci zarafin iyalinsa yana da haƙƙi ne ya ɗauki wato mataki gwargwadon yadda zai iya wajen kare dukiyarsa in an ce duna nake cewa gabanin ko kafin ma'ana a kokarin ba da kariya kafin a isa zuwa gare ka kan a isa zuwa ga dukiyarka ka ba ta kariya a tsakanin mai zaluntarka da dukiyar aka dauki rayuwarka a tsakanin kana kare addininka aka dauki rayuwarka a tsakanin kana kare jininka kar a kashe ka amma a hakan nan aka dauki rayuwarka a tsakanin kana ba da kariya wa iyalinka aka dauki rayuwarka ba shakka akwai abun bakin ciki mara dadi da yafi kowanne muni a cikin hudun nan na karshen cin zarafin iyalinka akan idonka wannan al'amari yana da matukar tayar da hankali ba dan kadan ba ko jiyajen nan ina ganin wani mai fashin baki yana koka abin da ya faru da wani family wanda aka kama mai gidan da family sa aka je ana daukan garwashin wuta yaro dan shekara 2 ana dona masa garwashin wuta a kafarsa kuma a gaban uban uban yana an daure shi yana zaune yana kallo yaron yana ihu har ya kasa jurewa ya hakura ya mutu kuma a wannan ƙasa sannan manyan ƴaƴan nasa su ma duka su kuma saboda ƙwarin jikinsu ba za su ba su mutu da wannan azabar ba, ta dosa na gaushi a kafa. Kuma fa idan ya sai idan ya zama gawayi, sannan a sake dauko wani gaushi a sake. Ba su mutu da haka ba, ko kuma aka kashe su daban-daban kisan tsaka kisan wulakanci, kuma shi ma daga baya aka kashe shi. Wa ai fadi wa yar mutum akan idonsa ko matarsa akan idonsa. Ire-iren waɗannan musifu, tashin hankalinsu ba ɗan kaɗan ba ne. Tashin hankalinsu ba ɗan kaɗan. Sai wanda ya samu kansa a cikin Allah ka kiyaye, Allah ka kare. Amma duk wanda ya samu kansa a cikin wannan musifa, Allah kaɗai ya san irin tafasar da ya ji a cikin zuciyarsa. Domin ka ƙwammace ka mutu da wannan abu. Shekarun baya lokacin da aka yi waƙi'ar Boko Haram, akwai lokacin da za ku ga aka saki wani bidiyo. Gashi nan an jera maza ne ƙatti layi suna zaune, an tona ƙatar rami. Wai next ake cewa? Wai next? Idan an kwantar da wannan, kuma haka mutum zai taso da ƙafarsa ya zo, an ɗaure masa hannu, sai ya kwanta rigingine, sai su yanka, an su yanka su ce next, sai na gaba sai ya taso ya zo. Ba za ka kira shi laifi ba a ce ya kace kansa ko ya miga kansa an kashe shi. Wannan ya mutu ne kurhan, ya mutu ne cikin larura, cikin alatilas, yana ganin bashi da wata mafita. Amma dai akwai nau'i na mutuwar zuciya, saboda mutuwa dai mutuwa ce kuma guda ɗaya ce. To ka mutu da kukan kura, ka mutu da kukan kura shi kenan. A san an kashe jarumi, domin dukkan wanda wajen ba da dukiyarsa kariya aka kashe shi, manzon Allah ya ce ya yi shahada. Dukkan wanda wajen kare addininsa aka kashe shi, manzon Allah ya ce ya yi shahada. Me yasa ake jihadi? In an je yaƙi an san za a mutu, ai an san za a kashe, aka je yaƙi. Kuma manzon Allah zai fita da kansa, ya fita har da sahabbai, manya-manyan sun yi sahabbai, ba a bar kowa ba. Wani lokaci ma sai ka samu mai jiran garin Madina ma makaho ne, amma duk rantsatsun sahabbai an tafi da su, an baro makaho jiran gari. Kaga kenan, kuma an san idan an je za a mutu, akwai yiwuwar waɗanda aka tafi da su ɗin nan akwai yiwuwar su mutu, amma saboda ba da kariya ne wa addini, rayinka bai fi addini ba. Haka dukkan wanda aka kashe shi wajen ba da kariya wa addini ya yi shahada. To hakan nan jinin mutum, aka yi maka farmaki, aka ta san maka za a kashe ka, mun karanta da ku a baya cewa za ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen tunkuɗewa da yadda zai tunkuɗu ba tare da an samu salwantar rai ba. In dukiyarka ce, in addinin ne, idan jininka ne, idan iyalanka ne, idan akwai yadda za ka yi ka kawar da ɓarnar ba tare da an zub da jini ba, ka ƙwaci dukiyarka ba tare da an mutu ba, ka ƙwaci iyalinka ba tare da an mutu ba, ka ƙwaci kanka ba tare da an mutu ba, to wannan shi ne abu na farko da za ka yi. Amma in ya zama ba zai yiwu ba, sai ka kashe, sannan ka kuɓuta, sai ka kashe. In ka kashe yana wuta, in ka gagara an kashe ka, kana aljanna ka yi shahada. Allah ka sa mu cika da imani. Kai fitina ba ta da daɗi. Allah ka sa mu cika da imani. Wannan babi, ko in ce littafin gaba ɗaya, ya ƙare littafin hudud, wanda ya haɗa da ta'ziri da kuma hukuncin farmaki. Babin littafin da ke gabanmu littafin jihadi, wato kamar an ɗan zabure ka kenan yanzu, kuma za a shiga jihadi, amma lokaci ya ƙure tun da zo ana mini haka, za mu takaita a wannan gaba, sai Allah ta'ala ya kai mu sace tun da sabon littafi. Kuna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala, abin da ne daidai ka tara ma cikin ladansa, abin da ne kuskure Allah ta'ala ka haɗa maka mana gafara.
wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita maka wahala da damuwa da sauran al'ummar musulmi baki daya, masu aikin ma Allah ya sa masa albarka cikin aikin su, da masu sana'o'i da masu kasuwa shi Allah ya sa mana albarka. Wannan insha Allah ya ƙara nisan kwana tare da ikhlasi da ƙarin basira, amin, tare da ku baki daya. Tambayar sa ita ce, yanzu kamar yadda ake ɗaukar mataki na akan ɓarayin da ke shiga, na kisan ɓarayi kan ɓarayin da ke shiga gidaje, idan an kama su babu laifi a kashe, ko kuma akwai wani laifi ko mataki da za mu ɗauka ba na kisa da duka ba, idan ya mutu da duka muna da laifi tunda babu niyya, ka ji ba? Alƙalan cikin gari ce. Kuskure ne, laifi ne abu na farko, laifi ne kamar da kuka sani, dukkan wanda zai shiga wani hurumi da ba nasa ba da izini ba, shigar kawai laifi ne, balle a ce zai ɗauki wani abu ko kuma zai aikata wani abu na laifi. Wannan laifi ne a shari'a da doka, duka laifi ne. Kai a hankali, ba iya shari'a da doka ba, har duk hankalin mai hankali ya san wannan laifi ne. Yasa mai shiga ba izini yake sanda, yasa mai shiga ba izini yake tsorace, yake dubara, yasa mai ɗauka ba izini yake ɓuya, baya son a ganshi, baya son a sani da sauransu, saboda shi ma da yake yi ya san laifi ne. Haka wannan laifi ne, ba mai halatta shi, ba mai yarda da shi. To laifi ne. To idan hankali ya ɓata, kuma hankali yake nemo shi. To ba a kuma maganin laifi da laifi. Dukkan wadda ya zama an same shi, ko yana ƙoƙarin ɗaukar mashin, ko ya ɗauka, ko yana ƙoƙarin ɓallewa, ko ya ɓalle, ko yana ƙoƙarin shiga, ko ya shiga, aka same shi da laifi dumudu, to a kama shi. Idan ya gudu ba laifi, a bi shi, a kama shi ta hanyar da za a iya kama shi. In an ga zai tsere, aka wurga masa sanda, ya sarƙe, ya faɗi, a iso shi a kama shi. Yadda za a yi a kama shi, duk dabarun da za a yi ya kamu ba tare da an masa ta'addanci ba, a kama shi, a kai shi ga waɗanda suke da haƙƙin yi masa hukunci. Da kai da ni farar hula, ba mu da iko na mu tsayar da hukunci akan ɓarawon mashin a cikin gari, ko ɓarawo mai haura gida, ko farto mai fartanci. A kama, a kai wa mahukunta, yin hukunci haƙƙi ne da ya rataye a wuya. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wani bawan Allah gidansa ya je ya tadda wani akan matarsa, ba zarginsa yake ba, ba zargin suna waya ko suna tafin ba ko su, a'a, tadda shi ya yi akan matarsa, hankalinsa ya tashi, ya dugunzuma, bai nutsu ba sai da ya je ya samu wani ya ce da shi, ka je ka tambaya mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin mutumin da ya samu wani akan matarsa ya kashe shi ne shi ma a kashe shi, ko ya zai masa? Sai da ana tambaya, yanzu ka yi tunani, ka tsawara ba a kanka ba, idan wannan abin zai faru, wani irin baƙin ciki za a ji? Wani irin baƙin ciki mutum zai ji in ya samu wani ƙato akan matarsa? Amma ya daure, ya riƙe zuciyarsa, tare da cewa ba wai yana cikin manyan sahabbai ne, ko masu ilimi cikin sahabbai, ko marawaita hadisi cikin sahabbai, amma duk da haka yana da tarbiyya irin ta sahabbai.
ya mallaki zuciyarsa ya aika tambaya wannan tambayar ta samu wuni guda bata samu shiga wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ba ya kafanta yaga wannan zancen bai kamata ya bashi ya wuce ba ya wanke kafarsa washe gari yaje da kansa yace ya ma'aikin Allah ni ne na aiko tambaya jiya nazo da kaina idan mutum ya samu wani akan matarsa ya kashe shi ne ku kashe shi ko ya dai mata sai Allah madaukakin sarki ya saukar da yadda za a yi wannan me yake nunawa shine yadda tun a wancan lokacin wanda ya tsinkayi mai laifi ba shi yake da haƙƙin tsayar masa hukunci amma yanzu sai ga an kama mutum jina-jina an fasa mai baki an fasa mai an karya masa kafa an yi waye an yi waye wani yake ban labari a wata kwana an kama wani matashi ya yi sata bai san ma satar ne ba ko ta waya ne ko ta me ya samu sun tare a kansa an karya kafa daya dayar kuma an taka gwiwa an kama kafar za a daga ta ya kasa gani ya wuce yace bai san ya suka kare ba ne haka ne ko kita yayi ba da haka ake isafi ba ba da haka ake ramawa ba kuskure wannan yana haifar da fauda a cikin al'umma yana haifar da rashin zaman lafiya yana haifar da barna a cikin al'umma ko a sa mutum taya a banka masa wuta ko abu mutum a dinga dukansa sai an kashe shi wani matashi kwanakin baya a kasuwar garinmu ya saci mashin boxa suka bi shi a guje samari suka iso shi a jeji ya jefar da mashin nan suka kure mai gudu aka dinga dukansa sai da ya mutu a wajen murus amma ka ji mai takaddar yake cewa in sun kashe ba laifi tunda ba da niyya bane irin wannan duka a ce babu niyyar kisa a cikinsa kuskure ne samari da matasa kuskure ne ɗaukan doka a hannu akwai waɗanda hakkin yara ce a wuyansu su ake kaiwa kuma komai a ƙasar nan akwai shi an tsara shi don haka a bi matakan da ya kamata a bi a kai kowane mai laifin wurin da ya dace in hatsari ka gani a kan hanya akwai rasa kafi aikinsu ne ba kai ne mai ɗauke ɗauken gawa hoton gawa kana tura don Allah wa ya san wannan mutumin yanzu na gamu da shi a wurin bukatu wasan ya hatsari sai waɗanda ya kace sun ce in gobara ne ga ƴan kwana-kwana a sanar da su a yi abin da za a yi a yi ƙoƙarin da za a yi a sanar da su kuma wannan haƙƙinsu ne idan rikici ne ko fada ko ɓarawo ko wane ne ga ƴan sanda kuma ko inni an shata musu hanyar da za su bi su gabatar da masu laifin da ke hannunsu ko kuma waɗanda victims da ke hannunsu amma irin wannan abin da muke na fauza ba daidai ba ne ba har wani wurin ka ga an ɗauki kam ɓarawo ana yawo da shi ana ihu ana kabbara Allahu akbar Allahu ɓarawon mashin shine hukuncin ɓarawo shine hukuncin ɓarawon mashin a musulunci jahilci ne da neman fitina kuma da kuskure ne Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka gyara mana ƙasarmu ka daidaita mana imaninmu abinda ba za mu iya ba Allah ka biyan mana gabaninmu Allah ka ɗora hannayensu a kan daidai ya Allah ka sanya mu a cikin zukatansu ka ba su mashawarta na ƙwarai rashin zaman lafiya da fitinu Allah ta'ala ka yaye mana da duk suke fama da wahala Allah ta'ala ka yaye musu wahala masu firgici da tsoro Allah ka yaye musu wanda muke cikin aminci Allah ka ƙara mana aminci da amana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله